Mai sauraro barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Hakar hakar man fetur na daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen gurbata yanayi, kama daga iskar da ake shaka zuwa harkar noma, kai hatta rayuwar al'ummar da ke zaune inda ake hakar danyen mai yana fuskantar taskaro. Kudirin kasashen duniya na rage gurbataccen iskar carbon a cikin muhalli ba zai yiwu ba sai an dauko hanyoyin gyara a wannan fannin. Dalilin da ya sanya yau a cikin shirin muka karbi bawakoncin shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Malam Mele Kulukyari domin ya mana karin haske a game da irin matakan da kamfanin ke doka domin cimma wannan manufa. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen hakar man fetur.
Me ma'aikatar mai na Najeriya ke yi domin tabbatar da cewa an samu daidaito a wannan fanni?
To a duk tsare-tsaren da ake yi duniya da kuma lissafin da ake yi yana ganin nan zuwa shekara 30 ko zuwa 40 man fetur nan amfaninta za ta ragu. Gaskiya ne za ta ragu amma ba za ta ɓace ba. Sanin kowa ne har zuwa nan shekara 2050 ana ganin cewa wannan man fetur fannanin man fetur na har yanzu za su ci gaba da bada kusan 50 na cikin bukatun kayan sarrafa hanyoyin tafiya da fawa da sauransu. Saboda haka har nan zuwa shekara 30 zuwa biyar wannan man fetur tana tare da mu. Amma kuma gaskiya ne akwai tsare-tsaren da ake yi duniya kan rage wannan barna da man fetur da sana'o'i suke wa muhalli, kuma yadda ake yi shi ne a dawo kan misali ta cikin lokaci gajeren lokaci a dawo da hankalin mu akan gas domin ita ta fi saukin bata gura muhalli da ita man fetur. Haka shi samu muka dogara muka sa hankali akan wannan. Na biyu, tafiyan da ake yi kasashe duk na duniya suna duba ta yaya ma za a yi a rage wannan ta wannan. Mu ma kamfaninmu muna nan muna duba tsare-tsaren ta yadda za mu yi yadda za a samu hasken rana mu juya shi zama lantarki da dai sauransu. Mu ma ba a bar mu a baya ba, muna ci wannan tafiya insha Allah. Amma kuma abu mafi sauki shine a gane mu kasa ne mai tasowa, kuma muna da mutane dimban mutane wannan dukiyar da Allah ya wa kasar nan ta kanya man fetur duk sannan kasassan kasar nan. Misali in ba manta ba nan konan arewan samu man fetur shi ma dole a dawo da shi domin aiwa mutane aiki domin a samu dukiyar da za a gina gobe do eventually duk lokacin da wannan man fetur din ta kawo a kuma muna da infrastructure din ma kasa da sauransu. Saboda haka babu ne da za a ce za a share ta yau ba, amma mu kuma mun san cewa dole mu bi wannan tsarin. Shi yasa muke tattaunawa da hukumomi da yawa na duniya har da wasu kamfanoni da hukumomin America da sauransu akan yadda za su taimake mu ma mu ai wannan tafiyar da mu kuma karshe mu kasa ta ci riban wannan halin da ke.
Na kuma san ta da Professor Adamu Idris Tanku, masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa a Jami'ar Bayero, a game da matakan da kasashen duniya suke ɗauka domin samun maslaha akan batun rage gurbataccen iskar carbon a duniya.
Za a ga kasashe na duniya kusan yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda waɗannan zai kawo nasa gudunmawa a yadda duniya za ta samu mafita. Akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su da kan kansu, akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda za a ba da tallafi wa muhalli. Idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu, akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yi wannan tsari an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi. Akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli. Waɗannan kasashe su an ɗora musu cewa dole duk ayyukan da za su yi ya zamana sun yi yadda za su rage yadda suke fitar da wannan hayaki mai guba da ake kira carbon. Kuma za ki ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba da wutar lantarki.
Na kuma sake yi wa Malam Mele Kulukyari tambaya kamar haka.
Kamfanin man fetur na Najeriya bai da hankali a harkar gas a 'yan kwanaki yanzu ina ake da wannan batun?
tafiya ta nisa na farko kamun ka samu gas zuwa cikin kasa dole kana da hanyoyin da za ka dauko man nan daga inda ake hako su zuwa gidaje ko kuwa zuwa masana'antu abinda muka sa hankali a kai kenan yau yanzu nan zuwa wata ɗaya ya dade kenan akwai hanyar da muke kira wajen line gas muke kiran shi OBOB river crossing idan aka kammala wannan za ga kusan billion biyu na gas za a samu a cikin layukan mu wanda za a mace ya gagara kuma idan aka aiwatar da wannan za a ga sassan kasar nan kamar misali gabashin kasar nan da kuma yammacin kasar nan za a samu gas sai dai mu jira masu saya gas nan tana da kashi-kashi na farko wanda muka sa hankali a kai shine natural gas wanda za a tabbatar cewa ya isa masana'antu da kuma wuraren da ake yin lantarki da sauransu.
To mai sauraro, ya abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau, sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.